أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بايان هكا ينقوى مسلمي إنا من زيسوا تأدين المسلم شي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya hada mu a darasi na hudu na darusan wannan wata na Ramadan, a yau 3 ga watan Ramadanin shekara 1441 bayan hijira, 26 kenan ga watan Afrilun shekara 2020 miladiya, domin ci gaba da karatun mu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratu Yunus. Ga waɗanda suke bin mu sawa'un ta kafofin sada zumunta kai tsaye, ko kuma waɗanda suke bin mu ta tashar talabijin na Hausa 7, da kuma dukan waɗanda za su ji mu daga baya, muna addu'ar Allah madaukakin sarki ya karɓa mana daidai, ya kuma gafarta mana kuskure. Idan ba ku manta ba, mun yi karatu zuwa aya ta 6 ne a cikin wannan sura mai albarka. Yau kuma in Allah ya so, za mu tashi daga aya ta 7. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون.
نعم.
أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا، الله مدعوك تنسركي يشي للي وأندا باسا فاترها توادمو، ورضوا بالحياة الدنيا كما سكا يردا دسار الرايوة الدنيا، وتما أنو بها كما سكا نسو دوان الرايوة الدنيا. والذين هم عن آياتنا غافلون، haka kuma da wadanda suka kasance masu rafkana ne gabarin ayoyinmu. Ulaika ma'wahumun nar, wadannan gaba daya matattarar su ita ce wuta. Bima kanu yaksibun, sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa. Innal ladina amanu wa amilus salihat, lalle wadanda kuma suka kasance suna sun yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai. Yahdihim rabbuhum bi imanihim, wadannan kan ubangijin su zai shiryar da su, ko yana shiryar da su sakamakon imanin su. Tajri min tahtihimul anhar, wanda wadansu koramu ko koramu suna gudana a karkashin su fi jannatin na'im, a cikin aljannatai na ni'ima. Da'wahum fiha, roƙon su ko kiran su a cikin wannan aljanna shine su rinka cewa subhanaka allahumma, wato tsarki ya tabbata gare ka ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, kuma gaishe-gaishen su a cikin aljanna shine salam, wato gaisuwa ta aminci. Wa akhiru da'wahum, kiran su na ƙarshe a cikin aljanna shine su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin, ai dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah ubangijin halittu. Waɗannan ayoyi dukkan su ayoyi ne da suke magana dangane da aikin da za a yi a wannan duniya da kuma sakamakon da aikin zai bayar a lahira. Aikin da mutane ke yi a duniya kuwa kala biyu ne, aiki ko dai mai kyau, aiki ko dai mai muni. Aiki mai kyau sakamakon sa mai kyau, hal jaza'ul ihsan illa al ihsan. Aiki mai muni sakamakon sa mummuna, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. To shine Allah ya tattara su ya ce waɗanda suka yi aiki mai muni waɗannan makoman su cikin wuta, waɗanda suka yi aiki mai kyau makomar su aljanna. To ya abun yake? Allah yake innal ladina la yarjuna liqa'ana, lalle waɗanda ba sa sa tsammani na haɗuwa da mu, ba sa da kyakkyawar fata akan haɗuwa da mu. Bimana alladhina kafaru bi liqa'il akhirah fala yarjuna liqa'a Allah wala yarjuna min liqa'illahi shay'a. Waɗanda suka kafirce, suka kafirce ba su yarda ma da tashin kiyama ba, haka ba sa da wani abin da suke sa tsammanin za su samu a wurin Allah, saboda ba su ma yi tsammanin Allah zai tada su ya musu hisabi ba. To waɗannan, ko kuma ka ce alladhina la yatawaqqa'una liqa'a Allah, waɗanda ba sa sama gaba ɗaya a lissafinsu akwai batun haɗuwa da Allah, sun ɗauka wannan duniya in aka gama da ita an gama kenan. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, ba komai bane sai wannan duniya. Ana gama ta takurin bus magana ta kare, kowa zai watsi, an riga an mutu. A idza mitna wa kunna turaban wa idaman a inna lamab'uthun, yanzu bayan an mutu an rijidige an zama kasa kuma ake za a dawo? A'a, zalika raji'un ba'id, wannan ba zai yiwu ba. To waɗannan mutane da ba sa da tsammani akan kiyama, ba su ma sa fata akai ba balle su yi aikin da zai sa su samu. Walladhina hum an ayatina ghafilun, ko kuma waradu bil hayati dunya, kuma suka yarda da rayuwar duniya ita suka zaba. Bimana akarul hayati dunya ala al-akhirah wa tuma'annu biha, bimana wa sakanat ilaiha anfusuhum, kuma ya zamana rayukansu da zukatansu sun nitsu akan duniya kawai, ba abinda suka sani sai duniya. To waɗannan walladhina hum an ayatina ghafilun, da waɗanda suke sun rabu da ayoyinmu, ay alladhina hum an ayatina mu'ridun, sun kauda kai, sun rabu da ayoyi, ba ruwansu da wa'azi, ba ruwansu da mai Allah ya ce, ba ruwansu da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko manzanni suka ce, ula'ika ma'wahumun nar, waɗannan makomarsu ita ce wuta, waɗannan matattararsu ita ce wuta, waɗannan inda gaba ɗaya za a haɗa su gaba ɗaya a jefa su shine a cikin wuta. Inna allaha jami'ul kafirin, inna allaha jami'ul kafirin wal munafiqina fi jahannama jami'a, da kafirai da munafikai waɗanda ba su sa rai a kan lahira ba, ba su kuma yi aikin da zai sa su samu lahiran ba, to waɗannan dukkan su wuta za su koma. Bima kanu yaktibun, ba za a zalunce su ba, aikin da suka yi ne ya sama musu wuta, aikin da suka yi ne ya sa ba za su samu rahamar Allah ba. Bayani dangane da wuta da azabar Allah duka jiya mun tattara mun yi a dunkule a cikin ayoyin da muka karanta a jiya wanda ya ishe mu wa'azi. To dama ɗabi'a ta Alƙur'ani ita ce in an yi maganar azaba a yi magana ta rahama, in an yi magana ta rahama a kawo magana ta azaba, saboda mutum ya haɗa tsakanin alkhawf war raja, yana jin tsoro kuma yana sa tsammani. In an faɗi azaba sai mutum ya ji tsoro, in an faɗi rahama sai mutum ya sa tsammani. Shi yasa kullum ake so wa'azi da karantarwa ya dace da irin yadda Alƙur'ani ke yi, nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, in ka faɗi rahama kar ka riƙa gaya wa mutane daɗi kaɗai, a'a, wa anna azabi huwa al-azabul alim, ka riƙa kuma gaya musu azabar Allah wadda take da tsanani, saboda mutane su rinƙa jin tsoro, kar su sa tsammani kaɗai ba tare da suna tsoro ba. I'lamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim, yanda dai aka ji tsoron Allah da tsoron azaba, to kuma a rinƙa sa tsammani. In kullum azaba kake faɗa baka faɗar rahama, to mutane za su yanke ƙauna, kuma zai sa mutane za su zama tsoron shi yayi galaba, alhali ba a so ko ɗaya yayi galaba. Kana jin tsoro na haɗuwa da Allah, kuma kana sa tsammanin cewa in ka haɗu da Allah akwai wani abu da zaka iya samu na rabo. shi yasa yanda jiya muka baje koli akan wuka yau kuma Allah da zamu dan tsokano wani abu a cikin aljanna da Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wadanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka nagari ayyuka na kwarai wanda ayyuka na kwarai shine ayyukan da suke da hakimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su bayan umarnin Allah Allah ne ya umarni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karantar da yanda za a yi to wannan shine al'amalus salih yahdihim rabbuhum bi imanihim ay yahdihim rabbuhum wa yurshiduhum bi sababi imanihim ila ma yusiluhum ila ar-ridha min Allah azza wa jalla wal janna wadannan ka Allah zai shiryar da su zuwa ga samun abinda zai ba su rahmar Allah zai ba su aljanna shine ma'anar yahdihim rabbuhum bi imanihim shi yasa duk wanda ya shiga aljanna ma daga baya zai zo ya gode wa Allah akan Allah ne ya shiryar da shi wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa hudu ila tayyib min alqawl wa hudu ila siratil hamid to wannan duka wato yana nuna yadda Allah madaukakin sarki ke shiryar da mutane zuwa ga tafarki mai kyau wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim to shine yahdihim rabbuhum bi imanihi Allah zai shiryar da su da imanin su tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im wanda za su shiga wadansu aljannatai wadanda karkashin su koramu ke gudana a cikin aljannatai na ni'ima aljanna ta ni'ima aljanna ta dindindin aljanna ta inda in an shiga babu fita har abada la yaduquna fiha al-maut illa al-mautat al-ula ba za su sake dandana mutuwa ba banda mutuwar da suka yi a farko dinnan amma daga sun shiga aljanna to babu mutuwa kuma har abada a cikin an-na'imu da'imu sarmadiyil abadi za su zauna a cikin ni'ima ta har abada mece ce ni'ima ni'ima ita ce daukakar da Allah zai musu yadda su da kansu sun yarda suna cikin ni'ima wanda duk zai iya ganin su ma zai tabbatar waɗannan suna cikin ni'ima dan ni'ima kala tana iya zama kana da ni'imar amma kai baka san kana ciki ba sai dai wani ya gani maka kana iya zama kana cikin ni'ima wani yana gani maka amma kai baka gani ba balle ma ka yarda kana kuma iya zama dayan biyu ne amma ka ji ni'ima da ka gamsu wanda kai da duk wanda ya ganka ya gamsu cewa kana cikin ni'ima wannan sai a aljanna wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira shine wanda inda zaka leka cikin aljanna kaga abinda ake ciki to lalle zaka tabbatar kaga alamar ni'ima a cikin wadanda suke cikin ta kuma zaka ga alamar mulki irin na kasaita duk wanda ya shiga cikin aljanna yana cikin ni'ima ta kasaita ni'ima ta mulki duk wani dan aljanna ke yana ji kamar yau ne ranan nadin sa a sarauta da mulki sai ta Allah ce wa mulkan kabira da mulki mai girma mulki mai kasaita kamar yadda Allah ce inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun dan aljanna a yau kan suna cikin shagali duk wanda ya shiga cikin aljanna dukkan ranar da ya wayi gari yana ji kamar a yau ne ranar da ake bukin sa menene buki mafi girma da zai sa mutum ya ji annashuwa da nishadi yana cikin shagali wanda zai ji ya manta da duk wata wahala to kamar haka ne kullun dan aljanna suke ji shine fi shughulin fakihun to Allah madaukakin sarki yace fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka allahum kiran su ai du'a'uhum fiha kamar yadda muqatil ibn hayyan da shi da ibn jurayj suka ce ma'anan ta shine du'a'uhum kullama ra'aw shay'an ishtahahu ishtahu bima'ana kullama ra'aw shay'an wato abinda ishtahahu duk lokacin da su ga wani abinda suka ji sha'awar sa sai su rinka ce subhanaka allahumma sai su ga sun samu abin in mutum ya ji abinci yake so kowane irin nau'in abinci kawai yana ce subhanaka allahum sai abincin ya zo duk abinda ya ji yana so a ransa ko ya ji yana so ya ji ya je wurin ko yana so ya ga abin ya zo gare shi ko shi ya je ga abin ko ya ga abin ya canza ya koma masa nau'in da yake so kawai shine da'awahum fiha subhanaka allahum kamar kai ne in kana so ka kunna wani abu a hannunka akwai remote control shine ka danna sai ka danna lambar abin da kake so ya zo maka sai ya zo ko tashar da kake so ta zo maka sai ta zo ko na'urar da kake so ka kunna sai ta kunnu to kamar haka ne remote control din su na yin duk abin da suke so shine su ce subhanaka allahumma sai abin ya faru irin yadda suke so gurgudun abin da suka nufata a ransu ba sai sun faɗi sunan abin ba suna ce subhanaka allahumma in sun tuna abin a ransu sai abin ya zo musu irin yadda suka tuna kuma irin yadda suke so shine da'awahum fiha subhanaka allahum wa tahiyyatuhum fiha salam, gaisuwar su kuma a cikin aljanna ita ce salam, gaisuwa ta aminci. Wannan gaisuwar ita ce gaisuwa daga ubangijinsu, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, ita ce gaisuwar da Allah zai musu idan ya zo musu magana, salam qawlan min rabbir rahim, ita ce gaisuwa da mala'iku za su rinka musu idan sun shigo a gare su, wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar, ita ce gaisuwar da su ma ɗan aljanna za su rinka yi a tsakanin junansu, udkhulu wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha tahiyyatuhum fiha salam, duka gaisuwar su a cikin aljanna ita ce su rinka cewa juna salam. Haka kuma ba ma ɗan aljanna ba, ko ma waye zai musu magana, ko wane ne zai musu magana, zai musu magana ne cikin ladabi da gaisuwa, su ba ta jin yatsashiyar magana, kuma duk wanda zai musu magana ko ba a aljanna yake ba sai ya musu sallama, sai ya ce musu salam, kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa la yasma'una fiha lahwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya, la yasma'una fiha lahwan wa la ta'siman illa qilan salaman salama. Haka wannan ita ce gaisuwar su a cikin aljanna, shi yasa Allah ya ce wa tahiyyatuhum fiha salam, gaisuwar su a cikin aljanna ita ce salam, ta sallama. Wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin, sannan kuma maganar su ta ƙarshe a koyaushe da da'awar su da kiran su a koyaushe shine bakin su baya gajiya da fadin alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu. Roƙon su ko da'awar su ko kiran su lokacin da suke bukatan abubuwa aljanna shine subhanaka allahum, amma abinda suke faɗa koyaushe kuma, wanda shi kuma ba sai in sun bukaci wani abu ba, bayan sun bukatan sun samu ko ma ba su bukata ba, a koyaushe shine su rinka yawan cewa alhamdulillahi rabbil alamin. To me zai sa ƴan aljanna ba za su gode wa Allah ba? Su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin bayan Allah madaukakin sarki ya ba su abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, ma la aynu ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, ido na wani abun halitta bai taba ganin abin da yake cikin aljanna ba balle ya iya kwatantawa, babu wani kunne da ya taba jin dadin irin abin da za a ji a cikin aljanna na samti ballantana ya iya kwatantawa, babu wata zuciya da ta taba iya hararo ko tunano wani abu mai dadi da zai iya kwatantawa da kiyasta jin dadin cikin aljanna, balle zuciyar ta iya tunawa a kanta koda bata bada harshe harshen ya ambata ba. Yaya ba za su rika cewa alhamdulillahi rabbil alamin ba bayan Allah madaukakin sarki zai tattara su gaba ɗayan su yace da su, udkhuluha bi salamin aminin, ku shiga cikin ta a cikin aminci kuma kuna amintattu, aminci na daga gangan jikin ku, ba abinda zai same ku na ciwo ko na cuta ko na gajiya ko na yunwa ko na kishiruwa ko na duk wani abin da ke iya sa jikin mutum ya ji bai ji dadi ba, shi yasa aka ce bi salam aminin, nitsuwa shi kuma na cikin zuciya, ba sa jin tsoron wani zai iya far musu, ba sa jin tsoron in sun fita wani zai iya razanar da su, ba sa jin tsoron komi, ba sa kuma fargaba akan komi, shine bi salamin aminin. Me zai sa ba za su rinka cewa alhamdulillahi rabbil alamin suna cikin godiya ba bayan Allah ya shigar da su wani wurin da khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, za su ta zama a ciki har abada, kwanakin da za su yi ba a kirga su da kwana da dare irin namu na yanzu, shekarun da za su yi ba a kirga su da shekaru irin wanda ake kirga shi ta hanyar watanni, ba za a kirga zaman su a ciki ta hanyar sun share wata kaza, ballantana shekara kaza, ballantana decade kaza, ballantana century kaza, ballantana millennia kaza, ballantana a ce zamani ya shuɗe yanzu an dade, a'a kullum rayuwar tana ƙara zama sabuwa ba tare da sun ji sun gaji da ita ba. La yabghuna anha hiwala, kuma mutum baya jin yana bukatar transfer, baya jin yana bukatar ƙari, duk abun da za aka bashi zai ji cewa ya ishe shi, ba wani mutum da ke jin daɗi a duniya face washe gari sai ya ji cewa yana bukatan kari akan dadin da ya ji yau amma a cikin aljanna la yabghuna anha hiwala yaya ba za su gode wa Allah ba bayan an shigar da su wani wurin da Allah ya kira shi da cewa jannatu adl yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim ba ta jin cewar iyayensu ba ta jin cewar matansu ba ta jin cewar ƴaƴansu saboda dukkan su gashi suna haɗe tare da su wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum duk wanda zaka ji cewarsa zaka ji kana so a ce gashi kana tare da shi wanda kuka zauna a nan duniya tare da imani gashi kuna tare da shi kana ganin sa don haka ba abin da zai dauke maka hankali ballantana yasa ka bakin ciki ya ba za su gode wa Allah ba akan halin da suke ciki gashi Allah madaukakin sarki ya musu wani kyauta da wani tukuici na samun abokan zama idan su mata ne an ba su waɗansu irin maza abokan zama waɗanda ba sa tsawa ba sa tayar da hankali ballantana su hana kuɗin cefane alhali idan maza ne an ba su mata waɗanda ba sa kazanta ba sa yin abun Allah wadarai ballantana su fita ba tare da izini ba ballantana su ba da haushin da za a ji yau ba a bukatar hira da su ballantana a ga sun yi kazantar da zai sa a ji ana sha'awar wasu matan fihinna qasiratut tarf lam yatumithunna insun qablahum wala jan a cikin aljanna akwai waɗansu irin mata masu takaita gani waɗanda ba su taɓa ganin wani ɗa namiji ba a duniya sai da abokin zamansu ya shigo cikin aljanna lam yatumithunna insun qablahum wala jan babu wani da ya taɓa jikinsu a cikin mutane sawa'un ko a cikin mutane ko a cikin aljannu ba su taɓa ma ganin wani ba saboda qasiratut tarf sai wannan mijin nasu da ya shigo haka kuma za a yi musu kyauta da waɗansu irin matan da Allah ya ce wa huru ni'imin ka amsalil lu'lu'il maknun waɗansu irin mata ne masu kyan halitta masu kyan idan duna waɗanda suke kai kace lu'lu'u ne wanda aka kulle aka bude shi a lokaci ɗaya aka ce ka kalla yana rufe ya kake tsammani zaka ga kyansa ba zaka iya kwatantawa ba kamar irin haka ne kyan matan cikin aljanna kuma kamar irin haka ne kyan mazan cikin aljanna matan za su ga kyansu mazan ma za su ga kyansu fa yara mahasina wajhihi fi wajhiha wa tara mahasina wajhiha wa tara mahasinaha bihi bi ayani idan mutum yazo kallon kansa baya bukatar ya dubi madubi in ya gama tarsa zai ga hoton kansa a jikinta saboda tsabar kyanta jikinta ya zama kamar kwalba haka ita ma in ta zo kallon kanta ba ta bukatar ta kalli madubi don wannan mijin nata ba irin mazan duniya bane wanda shi zai zama dan dukununi matarsa kuma tana nan kyakkyawa a mazan cikin aljanna kamar yadda matan cikin aljanna suke ne ita ma in tana so ta kalle shi in ta kalle shi ya zama mata madubi jikinsa ya zama kamar yadda madubi na karau yake in ta kalle shi ta kalli kanta ta kalli fuskarta suna cikin aljanna ta yanda mutum daya ko ita matar za ta yi kulliya ta sa kaya daya biyu uku hudu har ta sa kaya kala 70 alhali in mutum ya zo ganinta dukkan waɗannan kayan zai iya hango su kuma ya ga kulliyar su da adon su ba irin adon duniya bane wanda in an sa wata rigar sai ta rufe ta ciki a'a riga ta biyu ba za ta rufe ta uku ba za ta rufe ta hudu ba kamar yadda ta 69 ba za ta rufe ta 70 ba a lokaci ɗaya kana ganin ta kuma kana ganin dukkan kayan da ta sa na ado sannan kuma kowane mako idan sun yi tafiya zuwa wata itaciyar da ake ce mata tuba wanda kamar kasuwa ce a cikin aljanna idan suka dawo sai a canza musu kala a canza musu halitta sai da kowane mako sai ya zama wani irin mutum daban duk wani mutum da mace da ta taba ganin tana son idan ba da mijinta yana kama da irin wannan to mijinta a cikin aljanna zai canza kala ba irin yanda a nan duniya ta san shi yanayin wannan hanci da baki da wannan dodorobin goshin nasa ba haka za ta rinka ganin sa ba zai rinka canza kala a kowane mako in ya dawo ta yanda za ta gane shi ne amma kuma ba a kamanninsa da ta saba gani ba shi ma zai ga ta canza ba irin yanda ya saba ganinta ba amma duk da haka ita din ce wannan shi ne yanayin cikin aljanna Allah madaukakin sarki yace kai in tattara maka lahum ma yasha'una fiha duk abinda mutum zai iya tuna yana sha'awa yana so zai samu koda ba a faɗi lissafin sa ba anan kuma koda a cikin alqur'ani ba a faɗa ba na misali in yaje zai ga indin har zai tuna yana son abu kaza to duk abinda mutum yake so zai samu a cikin aljanna bayan wannan waladaina mazi akwai kari abinda ma mutum bai tuna yana so ba Allah madaukakin sarki zai sa a shirya masa don Allah ya san yana so amma shi a karan kansa bai san yana so ba shine waladaina mazi kadan daga cikin abinda mutum zai samu na kari bayan abinda yayi tsammani ko ya sani a nan duniya na kayayyakin alatu shine Allah madaukakin sarki zai zo ga mutane yayi musu sallama yayi musu magana mutane su ji sautin ubangiji wanda suke bauta masa din nan su ji yana magana da su yana hira da su ta yadda mutum zai samu cikakken nutsuwar da yanzu Allah ya bashi wani lokaci na musamman da girmamawa ta musamman ta yadda har Allah yana magana shi kuma yana amsawa wa yufatibur rahmanu wahidahum mukhatabatal habibi yaqulu ya ibn fulani هل تذكر اليوم الذي كنت فيه مبارزا بالاسم والإثيان فيقول ربي أمامنا أنت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني دب أبن دمتم يأي أنا الدنيا ذاسر أتتونا وادا أبنجي ينا باشي لاباري شواكاتنا دا أبو كذا دا أبو كذا harmutum ya iya kyalkacewa da dariya yana tuna yadda ubangiji ke tuna masa yadda yayi rayuwa a nan duniya bayan wannan kuma Allah madaukakin sarki zai yi mutane wani abin da basu taba tsammani ba shine yanda kake son alqur'ani a yanzu kake jin dadin alqur'ani to sai ka shiga aljanna Allah zai karanta maka alqur'ani ka ji shi da kansa wannan yana daga cikin ni'imar da dan adam bai taba tsammani zai samu ba shine har Allah madaukakin sarki ya karatu alqur'ani ma'abota cikin aljanna suci wakadhaka yusmi'uhum ladiza khitabihi subhanahu bi tilawati al-furqani faka annahum lam yasma'uhu qabla dha hadha rawahu al-hafiz at-tabarani sana abu kuma na kusa da karshe shine Allah madaukakin sarki zai bayyana kansa ya cire hijabin da yanzu ya sa wanda ba a iya ganin sa ɗan aljanna su ganshi kiri da muzu su ganshi kamar yadda kake ganin wata a daren 14 haka zaka iya ganin ubangijinka wujuhun yawma idin nadiratun ila rabbiha nazira menene mutum yake nema sama da wannan sannan bayan mutum ya ga ubangiji ubangiji ya masa magana har yayi masa karatun alqur'ani ya ji dadi sai Allah ya tambaye shi ce me kake so dan adam ya ce ya Allah bana son komai saboda duk abin da nake bukata ka ban sai Allah ya ce a ina da kari zan baka wani abun da baka taba tsammani ba shine zan saukar maka da yarda ta ba zan sake fushi da kai ba har abada duk abun da kaga dama kai yanzu in kai ya zama daidai shine ma'anar da Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da masu imani wa'adallahu almu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar ذلك هو الفوز العظيم samu wannan yarda daga wurin Allah shine mafi girman abin da Allah zai ba wa dan adam Allah ubangiji ka ni'imta mu da ni'imar aljanna duk abin da muka ji da wanda muka gani na daga ayoyinka da ma abin da bamu ji ba kuma bamu yi tsammani zamu ji ba Allah ka ji yadda mu dadin sa a cikin aljanna wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin ne Allah ya ci azaba
ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون
نعم
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين
نعم
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
الله يا البركة وبنجي مدعوك تنسركي سيجو يزنشي بايام مغانا أكن تاشن قياما da kuma sakamako a tashin kiyama sai Allah ya juya aka lazzance zuwa magana akan dabi'ar dan adam da halayyar dan adam da yadda dan adam halinsa yake iya caccanzawa ya juya da kuma yadda Allah zai nuna maka babu wanda ya san dan adam kamar ubangijin dan adam walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum. Allah ya ce da a ce Allah yana gaggautawa mutane sharri kamar irin yadda bisa irin yadda suke gaggauta neman alkhairi da a ce irin yadda Allah ke mu'amalantar su akan alkhairi haka yake mu'amalantar su akan sharri in sun nema la kudiya ilaihim ajaluhum aida tuni an cika musu da ajalin su wa nadaru alladhina la yarjuna liqa'ana. Allah yake muna barin waɗanda ba sa tsammanin haduwa da mu fi tuhyanihim ya'mahun a cikin batar su suna cikin fagamiya wa idza massal insana dur. Allah yake dan adam idan cuta ta shafe shi da'ana li jambihi sai ya ta kiran mu yana ta addu'a yana roko li jambihi sawa'un yana kishingide aw qa'idan ko yana zaune aw qa'iman ko yana tsaye falamma kashafna anhu durra yayin da muka kwaranye masa wannan cutar ya samu lafiya ya samu fita daga matsalarsa marra sai kaga ya ci gaba da harkokinsa ka allam yad'una ila birrin matta kamar ba shine wanda da yake taroko a cikin lokacin da yake cikin cutar da ta shafe shi ba kazalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kayata wa masu shige masu wuce gona da iri abinda suka kasance suna aikatawa wa laqad ahlakna alquruna min qablikum lamma zalamu. Allah madaukakin sarki yace tabbas mun halakar da wato zamuna da yawa na mutane gabaninku lamma zalamu yayin da suka yi zalunci wa ja'at rusuluhum bil bayyina duk da cewa manzannin su sun zo musu da ayoyi da hujjoji bayyanannu wa ma kanu yu'minu sai dai haka bai sa sun kasance za su yi imani ba kadalika najzi alqaumal mujrimin kamar haka ne muke saka wa mutane waɗanda suke masu laifi thumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim sannan sai muka sanya ku kuka zama mamaya a bayan su waɗannan a bayan ƙasa linanzura kaifa ta'malun domin mu ga ku kuma wani irin aikin za ku yi to Allah yake faɗa dangane da dan adam walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra da ce Allah madaukakin sarki yana gaggautawa mutane ba su sharri idan sun nemi sharri ko akan kansu ko akan iyalansu ko akan dukiyoyinsu da a ce duk lokacin da mutum yayi fushi yana cewa shi ya mutu ma shi wani nasa ma Allah ya tsine masa shi abu kaza nasa ma Allah ya halaka shi da a ce Allah yana amsa irin wannan kamar yadda mutane suke gaggawan neman alkhairi Allah yake gaggawan ba su da yana gaggawa irin yadda su ma suke gaggawa akan maganar sharri la qudiya ilaihim ajaluhum da tuntuntunin sun halaka da su kuma sun halakar da waɗanda suke yin addu'a akan su. Mujahid Allah ya ƙara rahama a gare shi Imam al-Bukhari ya rawaito da gare shi mu'allaqan tafsirin wannan aya yana cewa ma'anar wannan aya shine qaulul insani li waladihi wa malihi idza ghadiba alaihim lokacin da mutum yayi fushi akan ɗansa ko akan dukiyarsa ko akan wani nasa in yayi fushi ya rinka cewa Allahumma la tubarik fihi ya Allah karka masa albarka Allah ka tsine masa wal anhu Allah ka tsine masa yace wannan aya tana magana har da masu yin irin wannan yace inda a ce Allah yana amsa haka la qudiya ilaihim ajaluhum aida Allah madaukin sarki ya sa ajalin wadancan da aka yi da duk sun mutu bimana la ahlaka man du'iya alaihi wala amatahu da duk wanda aka yi addu'a akan sa da sai Allah ya halaka shi amma ba haka bane Allah baya karba wannan ayar kamar yadda Ibn Kathir yace tana da alaka da wannan tana kuma alaka da duk mutumin da zai yi addu'a mummuna akan kansa, Allah baya sauraron sa. Kamar yanda suka cewa waɗanda suke cewa wa idh qala allahumma rabbana in kana hadha huwa al-haqq min indik fa amtir alaina hijaratan min as-samaa aw ikna bi 'adabin alim, wanda muka karanta a cikin suratul anfal. Kafirai masu cewa ya Allah in dai annabi gaskiya ne to Allah ka halaka mu, wannan mummuna addu'a ce, amma Allah bai karba ba. Inda a ce Allah yana karban irin wannan ya gaggawa, ai ba wanda zai rage a duniya. Haka kuma gaggawar da mutum zai yi yayi addu'a akan iyalansa, ko ɗa uba yayi addu'a akan ta, ko uwa ta yi addu'a akan ɗanta, ko ta zage shi, ko ta tsine masa, inda Allah yana karban wannan da tuni kowa ya kare a duniya, amma Allah baya karban wannan. Kuma wannan ayar tana nuna cewa bai halatta ba mutum yayi mummunan addu'a akan ɗansa, bai halatta ba uwa ta yi mummunar addu'a akan ɗanta. Dalili shine ya tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Jabir, wanda Imam Muslim ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tad'u ala anfusikum, kada ku rinka yin addu'a akan ƴaƴanku, ai kada ku rinka yin addu'a akan kawunanku. Mutum ya ce in nayi kaza Allah ya tsine mu, in ba kaza bane Allah ya la'ance ni, in kaza ba gaskiya bane ba, mutane suna irin wannan ba. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan, ya ce kar kai duka tsine wa kanka, la tad'u ala auladikum, kar ku rinka yin addu'a tsiniwa akan ƴaƴayenku, la tad'u ala amwalikum, kar ku rinka yin addu'a mummuna akan dukiyoyinku. Kana da dabba ta yi wani abu, ka ce Allah ya tsine miki, ko motarka ko abun hawanka Allah ya tsine wa wannan mashin din, Allah ya tsine wa wannan kicin ya yi faci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyarka ko gidanka, duk wani abun da ka mallaka ko kudinka, Allah ya tsine wannan kudin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuwafiqu min Allahi sa'atan fiha ijabatun fa yastajib lakum, kar ku je fa wata rana ku je ku fada a daidai lokacin da Allah yake karban addu'a, ku yi hakan kuma Allah ya karba kai, kuma ka zo kai da ka yi da na sani. Idan kai addu'a wa kanka na tsinewa sai aka tsine maka, waye asara? In kai addu'a mummuna wa danka aka tsine masa, waye asara? In kai addu'a wa dukiyarka mummuna sai asara ta sami dukiyar, sai kai asara. Baka jama'a mu kula da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya haramta wa musulmi yayi mummuna addu'a ta duk abin da yake da alaka da shi. Kamar yadda kuma ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda wasu cikin ashabu sunan kamar Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito, Imam Ahmad ma ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu da'awatin yustajabu lahunna la shak, yace addu'o'i guda uku Allah yana karɓar su babu shakka a kai. Daga ciki akwai da'awatul walidi liwaladihi, da'awatul walidi lilwalad, addu'ar da uba ko uwa za su yi wa ɗansu. To akwai riwayar da ta zo ta Imam Ahmad da Tirmidhi, da'awatul walidi ala walad, alal walad, addu'ar da za su yi a kansa, addu'ar da za su yi masa shine abin da ake so. Duk lokacin da ɗanka ko ɗanki wani abu na kuskure, Allah ya shirye ka, Allah ya sa ka gyara, ka yi a gabansa, kuma ka yi a ɓoye, ka yi ta masa addu'a, Allah ya shirye shi. Akwai sa ran lokacin da Allah zai sa ya gyara. In kana ta yi, kana ta yin haka ba tare da kayan ke tsammani ba, to shirye tana iya zuwa, baka san lokacin da Allah zai shirye da shi ba, ta yi lokacin da kai kayan ke tsammani ne. Amma tunda ba ransa yana hannunka ba ne, akwai sa ran zai gyaru. Akwai lokacin da in kana ta yi wata rana sai kaga Allah ya sa kuma ya zo ya canza ta inda kai baka yi tsammani ba. Don haka kar ka gaji da yin addu'a, kar ki gaji da yin addu'a. Idan baka gaji da addu'a ba, Allah kuma ba zai gaji da amsawa ba. Abu na gaba shine idan mutum ya kuskure ya mummunar addu'a, da'awatul walidi alal walad, shi ma ba Allah zai iya karba. Idan kuma Allah ya karba, to zaka iya zama kai ne farkon wanda zai asara kafin shi. Tunda ka riga shi jin haushin lalacewansa tun kafin shi ya gane ma ya lalace hadar jawushi. To kan ya lalace, kai zaka fara damuwa. Sannan bayan wannan kuma wannan addu'ar kamar da wannan hadisin ya nuna tana iya wani lokaci Allah ya karba. Duk da cewa wannan ayar ta nuna mana ba koyaushe ake karba ba. A lokacin da mutum yayi addu'a wa ɗansa ko wa ƴarsa ko uwa ta yi ko uba ya yi, ba tare da haƙƙi ba to Allah baya karɓan wannan kuma ko mutum yayi ma a banza ne idan uwa take wa ɗarta ko dai ki kashe aurenki ko kuma in tsine miki ko ba ni baki ita kuma tana zaman lafiya a gidan mijinta karta bi na wannan uwar ko uwar ta tsine mata Allah ba zai karɓa ba idan kana tare da matarka kuna zaman lafiya mai kyau sai uwa ko uba yana duku rabu alhali babu wani alheri a cikin rabuwar kuma zaman ku akwai alheri a tare da matar kawai sun tsane ta ne ko suna gaba da ƴan uwanta karka yarda da wannan abun saboda inna mata'atu fi ma'ruf kuma in sun tsine maka Allah ba zai karɓa ba idan iyayenka suka umurce ka da wani abu mummuna ko kuma iyayenki suka umurce ki da wani abu mummuna a gidan mijinki ki je ki yi abu kaza wa kishiyarki mummuna ko ga wani asiri ki je ki yi wa mijinki kika ce ke kina jin tsoron Allah ba za ki yi haka ba sai uwar ko uban suka ce da ke in baki haka ba nono na ban yafe miki ba ko wace tsiya cikin abin da uwa za ta iya faɗa ko ta faɗa Allah ba zai tsine miki ba kuma ba zai miki ba zai cutar da ke da komai ba idan dai kin bi Allah ne kika kibin abin da suka ce in dai nasu yana kan hanyar shedan ne haka kuma dukkan wata addu'a mummuna idan dai aka yi a kan mutum in baya da haƙƙi to Allah maɗaukakin sarki ba zai amsa wannan addu'ar ba saboda Allah ce walau yu'ajjilu Allahu lin-nas ash-sharra isti'jalahum bil-khair laqudiya ilayhim ajaluhum ina fatan mun fahimci wannan sannan wannan yana nuna mana cewa kamar yadda muka karanta wancan hadisin idan dai akwai haƙƙi to mutum ya ji tsoron addu'ar iyaye idan dai mutum ya san shi ne bai kyauta ba to fa tabbas akwai barazana in sun yi wannan addu'ar za ta iya hawa kansa mutum ya ji tsoron ya yi kokarin gujewa iyayenka kar su masa mummuna addu'a ko da yana da gaskiya ko da ya san daidai yake ya yi kokarin ya lallabe su kar su karya jira su tsine masa kamar yadda nace in shi ne yake da gaskiya to Allah ba zai tsine masa ba amma ko kana da gaskiyan kar ka bari su tsine maka kai duk yanda za ka yi kar a maka wannan kuna da labari akan kissar Juraij wanda ya tabbata a cikin Sahih Bukhari da Muslim daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah ne cikin Bani Isra'ila yana bautan Allah yana cikin sauma'arsa yana bauta mahaifiyarsa sai ta zo tana masa magana tana ya Juraiju ya dana shi kuma ya riga ya yi tambara ya fara sallah ko shi cikin sallah yake mahaifiyar ta ce ya Juraiju shi kuma yana ce to ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallah na fara sallah bari dai sai na gama bai gama sallan ba har ta juya ta tafi washe gari ta sake dawowa aka sake haka har sai da ta yi sau uku shi bai samu saboda daidai ta kanzu yana cikin sallah ne to ita kuma sai ta yi fushi wannan fushin nata sai ya sa sai ta masa mummunar addu'a addu'ar da take mata shine take ce masa Allahumma la tumitku hatta yanzura ila wujuhil mumita tace ya Allah karka kashe shi karka bar shi ya mutu har sai ka sa shi ya rinka kallon karuwai har sai ka jarrabe shi da bin karuwai wannan addu'ar da ta yi masa shi mutumin kirki ne ta yanda bai kai wannan addu'ar ta masa addu'a ta yi tasiri akan ta har ya fara bin karuwai ba amma kuma ba addu'ar uwa ce sai da ta taba shi ta taba shi ta fuskar sai wasu cikin Bani Isra'ila suka ce kai wannan nan fa yana ta nagarta ya kamata mu jarrabe shi ya kamata mu gwada shi sai suka kira wata karuwa aka biya ta aka dauki hayarta aka ce ta je ta lallabe shi har sai ta yaudare shi ya daina bautar Allah da yake ya auka mata ta je tai shi kuma bai ma saurare ta bai ma kalle ta bai na cikin bukkansa yana sallah tai ta ce kai ya dawo ta ce Juraiju fa gaskiya ya fi karfi ba zai iya haka ba to ita kuma sai ta ga cewa wannan kuɗin da aka bata fa in bata ci kuɗin nan ba kuma ai abin zai zama a banza sai ta samu wani mai kiwon tumaki ta zo ta same shi ta lallabe shi sai ya mata ciki sai ta ce bari ta je ta yi sharri sai ta zo ta ce Juraiju ne ya mata ciki to shi duk mai gaskiya kuma Allah ne zai iya kufutar da shi amma kuma ba zai hana kuma a jarrabe shi ba wannan addu'ar uwan ta sa sai da aka jarrabe shi sai da aka wannan abun kunyar sai da ya faru ta zo ta bada ta ce Juraiju ne sai da ta yi yaro yana tsatsa ta ce dan Juraiju ne aka dauko mutanen gari kuma ka san yadda suke da yada labari aka zo kawai mutanen gari suka zo matasa aka yi ta ihu aka faffasa wannan wurin ibadar tasa aka shako shi aka rurrotsa shi aka faffasa shi me ya faru suka ce kana zaune anan wai kana bautar Allah ashe ma har kai cikin shege wa karuwa yace ni din ina take aka zo da ita ina dan yace ku bani dan aka kawo dan ya karbe shi jariri ne yanzu aka haife shi sai sa hannunsa ya taba cikin sa yaje yace ku jira ni mi sallah yayin sallah ya roki Allah ya tuba akan matsalar da ya samu da mahaifiyarsa kafin sai Allah ya cece shi yanzu ya rike yaron nan ya taba cikin sa sai yace kai wane ne ubanka kawai sai yaron ya bude baki yayin magana yace ubana shine wancan mai kiwon nan ban da alaka da kai ban da alaka da jini na da naka wancan mai kiwo wane 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 shine ubana shi yayin uwa ta ciki shikenan mutane kuma suka zo suna sumbatanta don Allah ka yafe mu don Allah ka mana addu'a Allah ya yafe mana yanzu zamu gina maka wannan wurin ibadan da zinari na zamu gina maka yace a ku sake sa yunku ku gina mun ku bani yin cigaba da ibadata wannan dai ya nuna cewa kar mutum ya bari bakin iyaye ya hau kansa amma kuma duk din mutumin kirki ne to duk abin da ya hau kansa kuma Allah madaukin sarki zai iya ka masa hanyar da zai fita kuma shabin duniya baya iya hawa kansa Allah ubangiji ya tsare mu akwai misalai da yawa akan irin wannan da yake nuna cewa iyaye su kula da kansu yi mummuna addu'a kuma duk abin da zaka fada akan danka ya zama zaka fadi alkhairi Abdullah ibn al-Mubarak wani yazo tambayar sa akan danka yace masa kai ni fa dan nan nawa fa abun yayi yawa fa ni matsalan mu da yaron nan malam a taimake ni da addu'a yace masa hal da auta alai ka taba yi mummuna addu'a akan sa yace eh gaskiya da ina ce Allah ya tsine masa sai yace tashi ka bani wuri idhab wa qad afsadtahu kai ka bata shi kuma ba zai taba gyaruwa ba kaje ka masa addu'a da kanka don mummuna addu'a ka ce ta bata ba wani malami da zai iya maka addu'a akan danka saka daiwa daga cikin mutane da rubuto a musu addu'a dan su yayi kaza ku rinka bincika me kuka rika fada akan yayan sannan wani babban malami ya ce masa Ash-Sheikh Sa'id ibn Musfir yake cewa wani ya bashi wani labari akan dansa mai so sare yaron kirki ne dan jami'a ne ya zo cikin dare yaron yana ta karatun jarabawa ya gaji baban ya rufe kofa irin baban wanda in magriba ya kowa ya dawo gida ne ba fita sai zai roki baban yace baba a taimake ni mana dan fita waje kai na yayi dauki zafi baban yace a ba za ka fita ba baba a taimake ni ina so dan fitan dan sha iska yace ba za ka fita ba shikenan sai yaron ya koma daki sai mamansa ta ganshi kaman bai ji dadi ba yaron mai biyayya ne yace ya dace na roki baban ne dan fita hakan dan fita waje ni kuma ba na so in fita ba yayi ne sa ba amma ya dan bani dama ya ce ba zan fita ba shine mama tace a'a bari zan roka maka shi shikenan har ya riga ya sa kayan bacci ba sai ta zo ta roki baban sai baba ya ce shikenan yaje ta Allah yaje tace ka yarda yace eh na yarda baban kuma ashe a ransa bai yarda ba amma dai kawai shi an dame shi yana jin haushin yaron ya zai zo ya haka shikenan sai aka bude masa kofa fike yace a bani minti 30 kawai zan dawo shikenan yana fita kuwa yaro minti 30 awa 1 awa 2 awa 3 yaro bai dawo ba a cikin dare har aka kiran sallar asuba yaro bai dawo ba uban kuma ya damu ana ta bada cibiya daga baya ya ba wa ƴan sanda cibiya sai aka ce yaje ya duba asibiti ga waɗansu sun yi accident yana zuwa sai ya samu ɗansa shine a sama a cikin inda ake ajiye mortuary inda ake ajiye gawawaki ga wannan rigar tasa ashe yana fita mota ta buge shi shine yazo yana gaya wa malamin sai malamin yake ce masa ya aka yace wallahi yaro ne mai biyayya yanzu yaro kene in bashi dama ni kuma sai na hana shi daga baya na bashi ya fita cikin bacin rai sai ce kai ce kai ka kace danka yace ai yaron ka da yake maka biyayya in dai yana biyayya to duk abin da yana ma in ba haram bane ka bashi kuma kai cikin dadin rai wannan dan rashin dadin rai din koda ka bashi izini yana iya masa tasiri a rayuwarsa don haka ku rinka yi wa ƴaƴanku kyakkyawan mu'amala kuma in za ku yi magana na bakin ku yayi daidai da na zuciyarsu jama'a mu gane wannan ya zo mana wa'azi akan ƴaƴanmu Allah ya sa mu dace walau ya'jilu Allahu lin-nasi sharra izalahum bil khair laqudiya ilayhim ajaluhum fanadalu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun ya Allah yace wa idha massa al-insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima Allah yake cewa idan dan adam cuta ta same shi sai ya taro ta addu'a ko yana kushingide ko yana zaune ko yana tsaye ko yaushe dai addu'a kalamma kashafna anhu durruhu sai lokacin da cuta ta tafi ba matsala kuma sai mutum sai ya koma ruwa ka dubi yanda dan adam wannan ayar tana ta zama mana babban misali a yanzu kaga yanda kowa kuma ga Allah kowa yana tsoron kar coronavirus ta kama shi kowa yana jin tsoro yana ta addu'a an ce a koma ga Allah wanda bai san Allah ba ma ya ce a koma ga Allah wanda ba su yi imani ga Allah ba ma kasashen su sun ce sai dai a koma ga Allah shine da'ana da jambiki in yana kwance tuna da Allah in yana dole ya tuna da Allah, in yana tsema ko yaushe yanzu Allah Allah Allah, saboda shi karta kama shi, karta kama mutanen ƙasarsa, karta kama ɗan uwansa. Falamma kashafna anhu durrahu, amma ɗabi'ar ɗan adam ita ce in Allah ya gama masa sai zai manta da Allah. Yanzu wannan corona za su mata ƙare abin da take yi, annoba ce da Allah ya aiko wanda za ta ci iya adadin da take, wanda Allah ya rubuta za su ga wallahi sun shiga kowane ne. Idan akwai sunanmu a ciki Allah ya sa mu cika da imani, kuma Allah ya sa mu yi shahada. Amma wallahi duk wanda Allah ya rubuta sunansa sawa'un mu'mini ne ko kafiri sai ya tafi. In kafiri ne ta zo masa azaba, yayi mutuwan banza, yayi mutuwa asara. In mu'mini ne yayi mutuwar shahada, Allah ya sa muna ciki. In dai akwai sunanmu a ciki Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. In mutane waɗanda suka tsira su kuma ba su shiga ciki ba daga baya, to yana wucewa kuma sai su manta da Allah. Shine maraka Allah ya da'una ila zulmin massa. Shikenan kuma ba maganan Allah, sai a ci gaba da harkoki. Yanzu duniya ina ce ka ji an yi shiru wa kashati al-aswatu lir-rahman. To yanzu kuma za ka zo rigingimin siyasa, rigingimin wane ne, duk wani abu na cika baki za ga an koma yadda da ake. Haka ne dan adam yake. Allah ya fi kowa sani dan adam. Ala ya alamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Kadhalika zuyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Allah ce haka ne aka kawata wa masu wuce gona da iri aikinsu, sai dai su yi in suna cikin matsi ne su tuna Allah, in ana cikin daɗi kuma a sake mantawa ga Allah. Shine Allah madaukin sarki ya ce walaqad ahlakna al-quruna min qablikum lamma zalamu. Haƙiƙa mun halakar da al'umomi da yawa a gaban a bayanku yayin da suka yi zalunci, kuma ba za ku gagara ba. Waɗanda duk suka yi zalunci, fanzur kaifa kana aqibatu zalimi, yayin ƙarshen su yake zama. Fanzur kaifa kana aqibatu makrihim, anna damarnakum wa qawmahum ajma'in. Shine Allah zai gama da duk wanda suke azzalimai. Doka waɗanda suka yi zalunci a baya ba su sha ba, kuma yanzu ba za ku yi za, kuma yanzu ba za ku sha ba idan kuka yi zalunci. Saboda waɗanda suka gabace ku, kalladina min qablikum kanu aktsara minkum wa ashadda quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Duk abin da kuke gadara da shi a yanzu na baya sun fi ku yawansa, amma duk da haka Allah ya gama da su. Lamma zalamu, da suka yi zalunci. Waja'atum rusuluhum bil bayyinat, manzanninsu sun zo musu da ayoyi bayyananu da hujjoji da iya wa'azi da gargadi, ba abinda ba a gaya musu ba. Amma wa ma kanu yu'minu, wannan bai sa sun kasance su yi imani ba. Kadhalika najzil qaumal mujrimin, kamar irin haka ne muke saka wa dukkan mutane masu ijrami, masu laifi, masu kangarewa, masu wuce gona da iri. Idan dai Allah ya yi gargadi ka saurari gargadinsa, idan Allah madaukakin sarki ya hana to ka hanu ga abin da ya hana, idan kuma ka ki to Allah madaukakin sarki zai yi maka abin da yake wa masu laifi. Kadhalika najzil qaumal mujrimin, irin haka ne muke saka wa masu zalunci, masu fajirci kenan, da kuma laifuffuka irin na ijrami. Thumma ja'alnakum khala'ifatul ardi min ba'dihim, sai gashi yanzu ku ne akan ƙasa, zamanin ku ake yi kun mai gurbin su ne bayan su sun tafi. Yanzu kuna yawo a bayan ƙasa, waɗanda duk suke kwanci a ƙarƙashin ƙasan nan su ma da a sama suke tafiya. Amma yanzu ina suke? Hal tuhissu minhum min ahad, kana jin motsin ko ɗaya daga cikinsu? Aw tasma'u lahum rikza, dukansu sun tafi. To kuma yanzu muna jira mu ga wani irin aikin za ku yi. Khala'ifatul ardi min ba'dihim, muka sa ku zama za ku maye gurbinsu a bayan ƙasa. Linanzura kaifa ta'malun, don mu ga irin aikin da za ku yi. Ita wannan duniyar haka take, kada mu bari wannan duniya ta ruɗe mu. Wannan duniya haka take, kamar halawa ce mai zaki, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innamad dunya hulwatun khabira. Ita wannan duniya kamar wani abu ne mai zaki na halawa, wanda za ka ɗana ka ji zakinsa a bakinka, amma zuwa lokaci in ya riga daɗi ya ƙare za ka daina jin zakin. Inda zai tafi kwata-kwata ka ɗawo kowa abu mai ɗaci, za ka manta da wannan zakin da ka jin. Haka duniya take. Wa inna allaha mustaklifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun. Allah ya ce, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya sa ku kuma ku maye gurbin wasu ne don ya ga kuma wani irin aiki za ku yi. An ba waɗansu dama, wasu sun ci gajiyar wannan daman, waɗansu kuma sun wofantar da wannan daman. Waɗanda suka ci gajiyar wannan daman su ne kullum muke bada labarinsu, annabawa da waɗanda suka bi su. Ula'ika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. كل mutum yana so ya sa wa ƴaƴansa irin wannan sunaye, yana so ya ga an jinjina shi ga wani daga cikin su, yana jin dadin ana labarin irin su. to Allah yace kuma gashi kuna da daman da za ku yi irin nasu don ku samu kyakkyawan sakamako, kuma in kun shuɗe wanda suka zo bayan ku sai su rinka labari akan ku irin yanda kuke labari akan mutanen baya na kirki. In kuma mummuna ne, ai an faɗi kowane irin mummunan aiki da miyagu suka aikata a baya, kuma yanzu kuna jin tsoron abin da suka aikata, kuna jin haushin su, haka kuma in kun aikata mummuna haka ƴan baya za su zo suna la'antar ku, suna tsine muku kamar yadda kuma kuke tsine wa waɗanda suka zo a bayan ku. Linan zura kaifa ta'malun, Allah ya ce muna jira mu ga wani irin aiki za ku yi. Allah ka daidaita ayyukan mu su zama nagari waɗanda za su iya samu mana kyakkyawan sakamako a gare ka. Allah ubangiji ka gafarta mana kurakuran mu, ka inganta mana ayyukan mu abinda ya zama daidai, ka karba mana kuskure kuma ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Matullahi wa barakatuh.